نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادواء وانا مسلا شي ميتارن البركة مسلا شنغل لغا دكينا شكين غرم بوشي أجار بوشي a wannan yammaci na ranar talata. Yau muna 16 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1445, wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 3 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda mun kwana akan ayata ta 28, wa idha stawaita anta wa man ma'aka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa quli alhamdulillah. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. إذن كي دوأن دسكي تارد كي كوك ديديت أكن جلجلوان. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. To kace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tserar da mu daga mutane azzalumai. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan, kuma kace Allah ka saukar da ni masauki mai albarka. Wa anta khairul munzilin, kai ne fiyayyen mai saukarwa. Inna fi dhalika la ayatin, lalle a cikin wannan akwai ayoyi. Wa in kunna lamubtalin, kuma lalle mun kasance masu jarrabawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Nuhu alaihi salam da cewa idan ya daidaita shi da waɗanda suke kan wannan jirgi, suka daidaita akan jirgin, to su yi wa Allah godiya bisa wannan ni'imar da ya musu, ya kubutar da su daga mutanen da suke azzalumai, ya raba su da mutanen da suke shirka da Allah, ya kubutar da su daga waɗanda suke cutar da su. Ce wannan aya malamai suka ce yana nuna mustahabbi ne, wannan aya tana nuna mustahabbi ne, abu ne mai kyau idan mutum ya hau abin hawa ya ambaci Allah, ya ambaci Allah bisa wannan abin hawan da Allah ya hore masa. Wannan ambatan Allah ɗin roƙon albarka ne ga shi mai hawan da kuma abin da zai hau. Yana roƙon Allah albarkar, wato Allah yi wa wannan abin hawa nashi albarka da shi da abin hawan nashi. Kuma wannan ba sai ga matafiyi ba, ba sai ga wanda yake zai yi tafiya ba. Saboda annabi Nuhu alaihi salam ba tafiya ce zai yi ba, ba wani guri annabi Nuhu alaihi salam ya nufa ba yayin da ya hau wannan jirgi. Ya hau jirgi ne da shi da waɗanda suka hau don su kubuta, su tsira daga nitsewa, daga ruwan dufana. akwai inda Allah subhanahu wataala ya ambaci ya ambaci cewa kira sunansa a ambace shi lokacin da za a hawo ya cewa annabi Nuhu qala rakabu fiha bismillah mujriha wa mursaha Allah ce ku hau wannan jirgi da sunan Allah wato ku yi bismillah yayin da zaka zo hawan sa an ambaci abun hawa shine wannan jirgin ruwa hakanan a inda Allah subhanahu wataala yace litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allah ce domin ku daidaita akan abun hawan ku sannan ku tuna ni'imar da ubangijin ku yayi muku yayin da kuka daidaita akan abun hawan wa taqulu ku ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrinina ba mu da iko a kansa ba dan ubangiji ya hore mana shi ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu saboda haka daidaito akan abun hawan shine dalilin da zai sa mutun ya ambaci sunan Allah yayi wato yayi tasbihi tare da gode wa Allah subhanahu wataala haka mai abun hawa yakan hau abun hawansa lokacin da zai yi tafiya yakan kuma hau abun hawansa lokacin da zai yawo a cikin gari saboda haka kaga ashe a kowane lokaci ana iya yi matukar dai an hau abun hawa ba wai sai lalle a halin tafiya ba shi yasa ba a sanya wani sharadi na tafiya ba inda a ce akwai wannan da nusus sun nuna cewa ba za a iya wannan ambaton Allah ba sai idan a ta halin tafiya ne kuma da an samu wannan a cikin maganganun sahabbai ko tabi'ai da babu wata magana ta sahabi ko wani sahabi ko wani tabi'i da ya nuna haka akwai zikiri da addu'a da mutum yakan yi halin yayin da zai yi tafiya yayin da mutum zai yi tafiya akwai zikiri da addu'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da matafiyi lokacin da ya kama hanyar tafiya kamar yadda ya zo cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yake cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daidaita akan raƙuminsa yana mai nufin bulaguro kana idza stawa ala bayrihi kharijan ila safarin idan annabi ya daidaita akan raƙuminsa yana mai fita domin yin tafiya domin yin bulaguro sai ya kabbara sau uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku sannan sai ya ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علينا وأثاء السفر اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل النبي يكن يوانا الدعاء لوك تنديزو يهوكن أبن هوانس زي تفياه yakan ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha bayan yayi kabar bari uku sai ya karanta wannan ayar subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun idan ya karanta sannan sai ya ce allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa ya allah muna roƙanka aikin alkhairi da aikin taqwa a cikin tafiyar nan tamu wa min al'amali ma tarda muna roƙanka aikin da za mu yi ka yarda da shi a halin tafiyar nan tamu ce Allahumma hawwin alaina safarana hadha ya Allah ka sauƙaƙa mana tafiyar nan tamu watwi anna bu'da ka nade mana nisansa Allahumma anta sahibu fi safar Allah kai ne abokin tafiya a wannan bulaguro wal khalifatu fil ahl kai ne kuma mai kula da iyali bayan tafiya Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safar Allah ina wato neman ka tsare ni daga wahalhalun tafiya وكآبة المنظر دا ممونا غني وسوء المنقلب دا ممونا المكومة في المال والأهل أتكين دوكي هذا إيالي وانا إتتي الدؤر دا يكي إذن يزو فتاة يهو أبن هوان سزي يتفيا عند كما يزو داو ويكن يوانا الدؤر سيتكي دا فتر آيبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون سيتكي دا وانا wannan gabar cewa muna masu tuba muna masu komowa gare ka muna masu tuba muna masu bauta kuma muna masu godiya ga ubangijinmu to wannan addu'ar gaba ɗayan ta ta matafiyi ce idan mutum ya zo tafiya zai fade ta idan muka duba zamu ga duka kalmomin da suke ciki suna nuna cewa ana fadatta ne a halin tafiya barkon hadisi yace izastawa ala ba'irihi kharijan ila safarin sannan kuma a cikin addu'ar yace allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha Allah muna roƙonka a cikin tafiyar nan tamu da allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safar sannan a ƙarshe yace ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun to duk wannan yana nuna maka cewa addu'a ce ta wanda zai yi tafiya bayan ya hau abin hawansa sannan sai ya karanta wannan addu'ar shi kuma abin hawa yayin da ka hau shi to akwai ambaton Allah da zaka yi shine abin da ubangiji ya faɗa anan wa qadar kabu fiha bismillah ko kuma litastawu ala zuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wannan tasbihi da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da bismillah wannan yayin da kai zo ka hau abin hawanka sawa'un tafiya zaka yi ko ba tafiya zaka yi ba waccan kuma addu'a da muka karanta mai tsawo ita kuma yayin da ya zanto zaka yi tafiya saboda haka idan kana da abin hawa kuma kana amfani da abin hawan nan a cikin gari kana amfani da shi a halin tafiya to duk sanda ka hawo abin hawa zaka ambaci Allah koda ba tafiya zaka yi ba koda daga gida zaka tafi office ko zaka tafi kasuwa ko zaka tafi wata ziyara to zaka ambaci Allah yayin da ka hawo wannan abin hawa wannan aya aiki da ita ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali ibn Rabi'a da yake cewa naga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu an kawo masa abar hawarsa dabbar sa da zai hau da ya dora kafar sa akan likafar dabbar sai yace bismillah yayin da ya daidaita akan dabbar sai yace alhamdulillah sannan sai yace subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan sai yace alhamdulillah bayan ya faɗi wannan aya sau uku yace alhamdulillah 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 sannan sai yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau uku sannan sai yace subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wannan ita ce addu'ar da sayyidina Ali yayin lokacin da aka kawo masa dabbar sai ya hau kai to shi wannan tabi'i Ali ibn Rabi'a yana tsaye yake ya ga sayyidina Ali yayi wannan summa zahika sai sayyidina Ali yayi dariya bayan ya gama wannan addu'a sai aka ce da shi ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai min ayyi shay'in dhahikta me yasa ka dariya sai yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama fa'ala kama fa'altu yayi kamar yadda nayi dinnan summa zahika sai yayi dariya sai ni ma na tambaye shi nace ya rasulullahi me kake wa dariya sai ya ce inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idha qala ighfir li dhunubi Allah yana mamakin bawansa yayin da bawa zai ce ubangiji ka gafarta min zunubaina ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi Allah ya ce ya san ba mai gafarta zunubi sai ni to wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya shi ma sayyidina Ali saboda cikar biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da ya addu'ar sai ya dariya aka yi masa tambayar da shi ma ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin ta sai ba da ansa da abinda annabi ya ba da ansa da shi wannan shine cikakkiyar biyayyar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma a mahalli na koyarwa sai kokari su bada koyarwar yadda ta kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Annabi ya koya musu a yanayin da yayi wajen koya musu to su ma in sun tashi koyarwa suka yi kokari su kwaikwayi wannan yanayi wajen su koya su koyar da wajen koyar da almajiran su to wani addu'a ce ta abin hawa so zikiri ne na abin hawa ba shi da alaka da mutun zai yi tafiya ko kuma a cikin gari yake ba tafiya zai yi ba saboda haka du'a us-safar addu'ar tafiya addu'ar bulaguro mutun yana yin ta sawa'un akan abin hawa yake ko a kafa ko a kafa yake tafiya ita ba sai lalle ka hawo abin hawa ba saboda haka zaka iya yin wannan addu'a koda kuwa a ƙasa kake tafiya Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda har zuwa ƙarshen addu'ar saboda haka ba shi da alaka da ka hawo abin hawa ko baka hawo ba in ka hawo abin hawa sai ka hada da addu'ar abin hawa da kuma addu'ar matafi ka hada da zikirin abin hawa da kuma addu'ar matafi idan kuma a kafa kake ba akan abin hawa kake ba sai kai addu'ar wato matafi to wanda kuma yake a cikin gari ba tafiya zai yi ba shi kuma idan ya hau abin hawa shi kuma sai addu'ar sawa'un tafiya zai ko ba tafiya zai yi ba a wannan ayar an ambaci al-fulk jirgin ruwa shi yasa malamai sai suka kawo hadisin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu fi siyaq as-safar saboda an ambaci jirgin ruwa shi yasa suka kawo hadisin sayyidina Ali a babin da yayi magana akan tafiya kamar Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Hibban sun ka hadisin a babin tafiya amma ba wai suna nufin cewa sai a tafiya bane ake wannan addu'ar ta abin hawa abin da yasa suka kawo shi a babin tafiya saboda yawanci a wancan lokaci mutane idan za su yi tafiya ne suke hawa abin hawa saboda garuruwan ƙanana ne duk kusan a ƙafa ake zagaye su ake karaɗe su babu garuruwa masu girma masu faɗi da suke buƙatar a yi yawo akan abin hawa saboda galibi sukan yi amfani da ƙafafuwan su ne wajen abin nan wajen tafiye-tafiye a cikin gari idan za su yi tafiya ne suke hawa abin hawa saɓanin yadda yanzu abin ya kasance kusan da cikin garin da wanda zai tafiya duk kusan ana kan abin hawa saboda haka kaga ambaton hadisin Ali a cikin babin tafiya ba wai yana nufin cewa sai a halin tafiya ne mutum zai yi ba illa iyaka dai sun kawo shi a babin tafiya saboda a wancan lokaci abin hawa ya fi kasancewa tare da matafi ba mazaurin gida ba wannan shine dalilin kawo shi sannan aya gaba ta ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan ya Allah ka saukar da ni gida mai albarka ka saukar da ni masauki mai albarka wa anta khairul munzilin kai ne fiyayyen mai saukarwa albarka abin nema ne a cikin dukkan al'amari na mutum na bawa musulmi yakan so albarka a cikinsa kuma albarka ita take sa kaga mutum ya samu wadatuwa da abinda wani zai samu ninkin ba ninkinsa ba zai wadatu ba amma shi saboda Allah ya sa masa albarka a cikin nasa sai kaga ya ishe shi sai kaga mutum da Allah ya masa albarka a cikin dukiyarsa yar dukiyarsa ya kadan kila albashi ne yake karba bai bi dubu goma a wata ba ko dubu sha biyar ya dan sai rashin lafiya ya je ya so masa paracetamol ya bashi sai ya warke wani kuma can yana da ya tara maduduwar dukiya dan sai ya rashin lafiya to dole sai an dauke shi an kai shi inda za a kashe ninkin ba ninkin kudin da wanda yake samu ba tare da sababiyar bukata ba ta kila kaga shi wannan dubu goma wancan watakila ya daukar dubu dari biyu sai shi wannan ya je ya kashe dubu daya a samu lafiya wancan kuma sai ya je ya kashe dari biyun ma ba a samu ba to kaga albarka kenan shi wannan mai dan kadan din Allah ya masa albarka a cikin nasa saboda ka duk dan abin da ya nema ko yayi da nasa sai kaga abin ya ishe shi ya wadace shi wancan kuma da bai nemi albarka ba a cikin nashi duk yawansa sai kaga yana ta yi amma abin yaki isarsa yaki wadatarsa to wannan shine bambancin albarka abu mai albarka da abin da ba shi da albarka shi yasa a komai bawa yakan so ya samu albarka a cikin harkokin sa. Idan dan kasuwa ne, rika roƙon albarka a cikin kasuwancin sa, roki Allah subhanahu wataala ya sanya masa albarka a cikin abin da yake sayarwa, abin da yake kasuwanci da shi, sai kaga yana samun biyan bukatar sa, har ma wasu yana taimaka musu a cikin wannan abinda kuma zai sa ka samu albarka irin wannan shine gaskiya. Idan mutum ya zanto mai gaskiya ne a cikin harkokin sa, to Allah zai yi albarka a cikin abin da yake yi. Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa albayyanu bil khiyari ma lam yatafarraqa fa innahuma sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa innahuma kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Yan kasuwa da mai saye da mai sayarwa suna da zabi matukar basu rabu ba. Annabi yace idan suka bayyana wa juna gaskiya, suka yi gaskiya, suka bayyana wa juna hajar da suke talla, ko ya bayyana masa asalin abin da ya saya ga kuma fara'i ga kuma abin da yake ganin zai iya sayarwa, wato dai bai masa dungu ba, bai masa zira ba, bai masa ingiza mai kantu ruwa ba, to Allah ya ce, annabi ya ce burika lahuma fi bai'ihima, sai Allah ya sa musu albarka a cinikinsu. Shi ya samu albarka a kudin da zai karba na ciniki, shi kuma wancan ya samu albarka cikin abin da ya saya. Annabi ya ce in kuma suka yi ƙarya, suka ɓoye wa junansu, to sai Allah ya bice albarkar da take cikin kasuwancinsu. Saboda kaga ashe babu abin da ke sa a samu albarka a cikin harkar kasuwanci da koma wace mu'amala irin gaskiya. Idan mutum ya yi gaskiya, to Allah zai sanya albarka a cikinta. Haka nan tsayawa a kan halaliya da gujewa haram, mutum ya gujewa haram sai Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya samu, indai na halal ne ko mun kankantarsa, na haram kuma wanda ya hada da saban Allah, sai Allah ya bice albarkar da take ciki. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. الله سبحانه وتعالى ce da abin da zaku bayar na riba dan ƙara habaka a cikin dukiyarku ko a cikin dukiyar mutane, ba zai habaka a gurin Allah ba. Allah ce yana bice albarkar da take cikin riba. Don haka duk irin abin da zaka ka samu ta hanyar da ba daidai ba, ta hanyar haramiya, ta hanyar cuta, to ka tabbata wannan abun ba zai maka albarka ba, ba zai kuma kosar da yunwar da kake da ita ba, talauci kuma zai ta maka barazana duk da kana da shi, amma zaka yi ta tsoron talauci fiye da ma wanda yake cikin talauci. To wannan duk yana daga cikin alamar janye albarka a cikin abin nan. Haka nan mutum idan aure zai yi, ya nemi wacce ta kamata, kuma ya nemi a yi masa addu'a ta Allah sa albarka a cikin aurensa. Annabi yake gayawa wanda suka yi aure, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Annabi yana roƙa musu albarka, kuma albarkar nan ita za ta sa zaman auren ya yi daɗi, ita za ta ba su fahimtar juna, ita za ta kaɗe musu duk wani fitintunu a tsakaninsu, ita za ta samu zuriyatan tayyiba, zuriya mai albarka. Amma idan aka hada da saban Allah da kaucewa hanyar Allah, wanda yawanci harka yanzu da ake kenan, shi yasa aure da dama baya albarka. Sau lokacin da kake fuskantar wata ni'imar Ubangiji, maimakon ka yi yadda zaka yardar da shi, yadda zaka samu albarka a cikin abun, maimakon kai haka sai kai ta bin haikaitayin wasu abubuwa na saban Allah. Kaga aure tun kafin a yi shi ma'aurata sun fara saba wa Allah da yada wasu hotuna marasa kyan gani, a zo wajen auren kuma a zo a yi cakuɗeɗeniya maza da mata, wai ana fati ana biki maza da mata a haɗu da shaidanu. Babu shakka wannan ana ƙara korar albarka ne daga wannan auren, tun daga ɗaura shi ko tun kafin a ɗaura shi, bayan an ɗaura shi sai su tafi gida, bayan Allah duk ya cire albarka daga cikin wannan aure nasu, shi kenan sai ka ga ba a je ko ina ba, fitintunu suna ta faruwa. Ga mutum ya yi aure wata shida sun rabu da matar, abu gaba wannan duk abin da zai jawo yake jawo wannan shine rashin albarkar rashin albarkar albarkar nan ba a samun ta sai ta hanyar yi wa Allah subhanahu wataala biyayya haka nan in masauki ne in gida ne ka roki Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan gidan saboda kowa da yake cikin gidan ya zama mai albarka duk wani abu da zai shigo gidan shi ma ya zama mai albarka Allah ya albarkace ka da zuriya tayyiba ya albarkace ka da makota na kirki duk wani yana daga cikin albarkar wurin zama kuma Allah ya kade dukkan wasu abubuwan da zasu kawo zasu faru na fitina a cikin wannan gida duk wata musiba ubangiji ya tsare wannan gidan daga ita duk wanda yana daga cikin albarka shi yasa bayan Allah subhanahu wataala ya share duniya duka yanzu annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi kamar wani sabon gida ne zasu sauko kuma wata rayuwa ce kuma zasu shiga sabuwa kamar kayi gini sabo zaka koma ka tare kamar tsohon ginin ka to shine Allah ya ce wa qultu sai ka ce rabbi ya ubangiji na anzilni munzalan mubarakan ka saukar da ni masauki mai albarka saboda haka gurin sauka shine wani da yake guri da yake sabo baka taba zama a gurin ba ko baka saba zama a gurin ba ko da an zauna a gurin ba sabo bane amma kai baka saba zama a gurin ba yanzu kake fara zama a gurin to wannan gurin a gurin ka manzil ne masauki ne amma gurin da ka saba shiga ka fita ka shiga ka fita wannan baka kira shi masauki kamar gidanka da kullun ka kan fita ka je aiki ka dawo je kasuwa ka dawo wannan dan ka zo dawowa ba za ka ce nan masauki bane a nan gidanka ne ba sunan shi manzil ba a larabci ba kiran shi manzil a haka nan gonarka da ka saba zuwa ka dan shakata a ciki ran ba kiran ta manzil amma inda za ka fita misali wajen gari ka shiga can wani guri ka je ka ce za ka dan samu wani wuka ka sha iska wanda baka saba ka fita bayan gari ka je ka samu wata inuwa to nan wannan manzil ne wannan za ka iya yin addu'ar da ake yi domin a sauka a wannan masauki baƙo da zai zo wuri ko da wurin tsoho ne amma shi a gurinsa sabo ne saboda an kawo shi wannan masauki shi ma zai iya yin wannan addu'a rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin saboda a gurinsa manzil ne masauki ne duk da gurin ba lalle ya zama sabo ba kuma watakila ma ya taɓa sauka amma yanzu dai a gurinsa masauki ne akan ce fulanun nazala inda fulan saboda gurin da ya sauka wajensa masaukinsa ne saboda haka koda gidansa ya sauke shi to shi wannan gida a gurin baƙo masaukinsa ne dida shi kuma mai gida wannan ba za a kira shi masauki ba don haka duk mutumin da ya je wurin da bai saba zuwa ba ko sabon gida ko sabon ko ya yi tafiya ya sauka a hotel ka ba shi ɗaki ya shiga hotel ko yana tafiya a jeji ya tsaya gindin wata itaciya domin ya da zango ya huta duk wannan sunan shi manzil annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sahih muslim hadisin khawla bintu hakim maiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq lam yadurruhu shay'un hatta yartahil annabi yace wanda duk ya sauka wani masauki yace a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku daga sharrin abin da ya halitta annabi yace duk mutumin da yayi wannan addu'ar lam yadurruhu shay'un ba abinda zai cuce shi a wannan wuri hatta yartahila min manzilihi har sai ya bar wannan masaukin nashi saka ko da yake tafiya ya sauka a wani masauki ko wajen ya da zango a wani wuri to yayi wannan addu'ar in yayi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi lamunin cewa babu abinda zai cutar da shi har ya bar gurin da can a tafiya akan yada zango a ƙarƙashin itaciya aka yi rashin sa'a zai yiwu a yada zango a ƙarƙashin wata itaciya saman ta biciji ko ƙasan ta kunamu mutum bai yi ankara ba sai dai ji harbi to idan yayi wannan addu'ar sai Allah ya kare shi al-Qurtubi yana cewa ya saba duk sanda ya tafiya ya zo masauki yayin wannan addu'ar ta rana sai ya sauka wani wani wuri sai kunama ta harbe shi yana jin harbin kunama sai ya tuna bai addu'ar ba to da yayi addu'ar sai Allah ya tsare shi daga wannan kuma da Allah ya riga ya rubuta sai kunama ta harbe shi sai ya mantar da shi saboda haka sai da ta harbe shi ya tuna to saboda haka wannan yana nuna cewa mustahabbi ne ga mutumin da ya sauka wani wuri amma ba gurin da ya saba zama ba ba gidansa ba kada mutum ya ce zai shiga gida sai ya yi wannan addu'ar ko ya ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wannan ba manzil bane a wajensa gidansa ne na zama ko yaushe amma sabon gida yayi zai tare to yana iya wannan addu'ar yana iya kuma karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq mutane da yawa wasu idan suka yi sabon gida sai ce za a yi saukar qur'ani ke yi sabon gida sai ce to za a yi saukar qur'ani a gidan to duk wani abu da yake na shari'a wani abu da yake na ibada ba a yin shi sai da nasi ba a yin sa sai da dalili kakka ce ai qur'ani ne dan me bazan karanta qur'ani ba an ji qur'ani ne amma shi wanda aka sawar karwa da Qur'anin ya ce ka karanta shi a nan ko ka karanta shi a haka ta ce magana ba magana cewa ai Qur'ani Qur'ani ne ba saboda haka ko ina aje a karanta shi wannan shi addini ba a masa haka duk abin da ya shafi waɗannan azkar da tasbihat da wani ne babinsa babin ibada ne babin ibada kuma al-aslu fihi tawakkuf illa bi nas ba ka yin abu da sunan kusantar Allah ko bautar Allah sai da nasi ba ka kirkira abu kawai ka yi shi ba to mutane wani lokaci kawai da ka suke suranta abu sai ce zai sauka yana ga in yayi sauka din da ya abin nan ga kuma wacce kaitacciyar addu'a da annabi ya koyar amma saboda rashin sani ya dora wa kansa wani abu wanda yafi wahala kuma wannan da yake ganin ko kuma da bai sani din ba wanda shine dan kadan mai sauki shine kuma annabin yace ai wancan kuma mai wahalar ba a sa shi ba saboda kaga yayi wahala ta tashi a banza in ma ya dage akan haka sai ya samu zunubi in ma ya dage bayan an sanar da shi cewa ba sunna bace yin haka to in ya dage sai yayi to sai zama ba mai zunubi ne a gurin Allah saboda ya keta dokar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda ya shar'anta saboda haka abinda kawai zaka yi ka yi gina sabon gida da kai da yalinka da ƴaƴanka za ku je ku tare a ranar duka koya musu addu'ar da annabi ya ce a riƙa yi an sauka guri sabo ka kira su ka koya musu a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq ba tare wahala ya haddacewa duk wanda yana nuna maka saukin shari'a saukin addini saboda haka cikin kankanin lokaci yaranka da suka yi wayo da za su iya koya duk sai ka koya musu to in mun je mun shiga wannan guri kowa ya faɗi haka shikenan ya ka huta zuwa ka ɗauko hayar wasu ka zo kashe musu kuɗi ka yi musu yanka ka yanka kaji da sauransu duk ka huta da wannan kuma a ƙarshe ka tashi a banza saboda haka wannan shine abin da yake sunna kwanan nan naga wasu sa wani hoto ko da gaske ne ko ƙarya ce wai guraren da ake banditry din nan cikin jihar Katsina da sauransu wai wani yana yawo yana cewa zai kare zai tsare musu ƙauyukan sai a kawo ƙur'anai sai ya jera a cikin likkafani sai a tona kabari sai a sa ƙur'anan sai ya ƙone su sai ya binne wani aka yi haka to yan ta'adda yan kidnappers ko sun zo ba za su yi komai a garin ba kaga shi kuma zai amfani da kidnappers ya rika cutar jama'a kuma har ya hada abin kuma da cutar da addinin Allah saboda duk sanda wata fitina ta zo to sai kaga kuma wasu suna amfani da wannan fitinar su ma wajen su kawo tasu fitinar wani ne kawai shedan ya zauna ya tsara masa kuma mutane saboda jahilci sai ga wai an yadda haka aka yi ta yi a Maiduguri lokacin Boko Haram ya tsananta kawai irin 'yan damfaran nan suka ce wai za a zagaya wani ne da Qur'ani a zagaya gari a yi waye ga gama zagaye-zagayen kuma abin da dubbe yan bai to Qur'ani ne ya dakata daina aiki komai saboda harka ce ta damfara ta cutar da mutane kuma ana amfani da jahilcin jama'a san mutane jahilai ne ba san addini ba kuma aka ce Qur'ani to an ce Qur'ani shikenan to in Qur'ani bai na kona shi to ka fashe aikin sama na ba kona shi ya zama toka saboda ka abuji irin waɗannan abubuwa in ba a yi sa'a ba ma sai su jawo mutum mutane bala'i wani lokaci idan kuka kaucewa hanyar Allah wajen neman sauki sai abin ya tsananta haka ubangiji yake sha'anin sa in aka bi wasu hanyoyin da ba shari'a ba ta yarda da su ba to maimakon a samu sauki abin sai ƙara ta'azzara kuma ya tsananta al-littafi ibnu hajar bazrul ma'un bima warada fi ta'un a littafi ne da ya rubuta shi akan annoba yake ba da labari cewa akwai wani lokaci da wani gari annoba ta addabi garin akai ta mace-mace sai wasu suka ba da shawarar cewa a fita bayan gari a yi wannan nafila guda biyu a yi addu'a irin yadda za ka ga wasu suna ta yi saboda jahilci ce a fita bayan gari a je a yi addu'a sai wasu daga cikin malamai suka ce a sunna ba haka ta ce ba gashi sunna abinda ta zo da shi mutane ku yi ta addu'a ku yi azumi ku yi addu'a ku yi sallah ku yi addu'a ku yi karatu amma ba a ce a fita a yi wani gangami ba a haɗu a wani guri guda a taru wani ya ja sallah a juyo kuma a yi wata addu'a ta bai ɗaya babu inda sunna ta koyar da wannan babu inda aka koyar da wannan a zamanin sahabbai an yi annoba lokacin sayyidina Umar an yi fa'ulu amwas amma ba su yi irin wannan ba inda kuma shari'ar Allah ce da su ya kamata su fara sanin ta kafin mu musanta to suka dai musu wa'azi Ibnu Hajar ya ce amma suka kiji wasu daga cikin miyagun malamai suka gamsar da shi mai gari aka fita bayan gari aka je aka yi wannan sallar ya ce ana yi abu ya ƙara rin caɓewa kuma da ana mutuwa gomobi aka da ana mutuwa ɗaruruwa to haka ubangiji yake sha'aninsa in aka ce za a bi hanyar da ba ita ce shari'a ta zo da ita ba to sai a gamu da kuma wani bala'in da ya fi wanda ake zato wannan shi ne abinda sunna ta zo da shi idan mutum ya yi ya zo wani sabon wuri to ya yi wannan addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kare shi daga abinda zai cutar da shi Allah ce inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtalin lalle a cikin wannan abinda aka ambata a wannan kissa la ayatin akwai ayoyi da yawa wanda masu ɗaukan izina da ɗaukan wa'azi za su ɗauka akwai aya wajen aiko annabi Nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa gargaɗi ya ɗauki wannan lokaci yana ta gargaɗi amma ba a yi imani da shi ba wannan akwai aya a ciki don ka fahimci cewa ita shari'a daga Allah take ba iya zancenka ba ne ba iya maganarka ba ba ƙarfin hujjar ka ke sawa a gane gaskiya ba kana iya bayani da ya fi na kowa fitowa tar ka kawo hujjojin da suka fi na kowa ƙarfi amma kuma in Allah bai so mutum shiriya ba sai ga bai shiriyu ba saboda haka inda a ce bayanai ne da hujjoji da bin salo na wa'azi daban-daban za su sa a yi imani to babu shakka mutane annabi Nuhu ba wanda ba ɗaya da zai saura bai imani ba amma Allah ce wa ma amana ma hu illa qalil ɗan kaɗan ne suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne kuma da yawa daga cikin sunnar annabawa haka ta gada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a zura da gobe kiyama ka ga wani annabi mutum ɗaya ne ko biyu tare da shi ya gama wa'azinsa mutum ɗaya ko biyu suka bi shi wani annabin ba ya zo ba kowa tare da shi shi kadai ma'ana ba a yi imani da abin da ya zo da shi ba kana karanta kissar annabi Yusuf annabi Ibrahim ba za ka ji cewa mutane sun yi imani ba ba inda alqur'ani ya nuna cewa mutanen waɗannan annabawan sun yi imani duk da irin dalilai da Allah ya nuna a hannunsu wanda suke tabbatar da gaskiyar annabtarsu amma nan ba ta sa yi imani ba to idan ya zanto waɗannan annabawa ne amma gashi sun zo sun yi wa'azin sun karantar amma kuma mutane ba su ji ba to kaga wannan yana nuna cewa wanda ba annabi ba wani malami ko wani mai kokarin kawo gyara dan ya ga yayi mutanen sa ba su karbi gyaran da yazo da shi ba to yayi hakuri Allah subhanahu wataala bai so su da shiriya ba to akwai aya a cikin wannan sannan akwai aya a cikin yadda Allah subhanahu wataala ya halaka mutane a dabbobin halitta Allah ya halaka su gaba daya ya tumbike su gaba daya wanda yana nuna cewa babu wanda yafi karfin ubangiji subhanahu wataala ya gama dagawarsa randa duk ubangiji subhanahu wataala ya waiwayo shi ba zai ji dadi ba saboda kakka damu dan kaga wani yana ta fitsara yana ta shakiyanci yana ta abin da yaga dama yana ta zalunci ubangiji ya daga masa kai ya daga masa kafa ba mantawa yayi da shi ba ba kuma kyale shi ba wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana jinkirta musu ne har zuwa lokacin da ido zai raina fata randa Allah ya waye su to ba za su ji dadi ba wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid haka damkar ubangijinka take yadda damki garin da yake zalimin gari Allah ya ce to damkar sa mai tsanani ne bai radadi to cikin abin da ya faru na halakar mutane annabi Nuhu duk da dogon lokaci da aka dauka alf sanatin illa 50 ama haka Allah ya ce shekara 50 amma daga karshe kuma abin da nasu ya zo ya lalace Allah ya kama su to wannan ma akwai aya kakka ga wani yana ta shakiyancin sa yana ta abin da yaga dama Allah ya kyale shi kafin cewa Allah ya ba shi kenan Allah ba barin shi ba yanzu da abin da Isra'ila take yi din nan na kashe musulmi a zirin Gaza da sauran yankunan Falastinawa abinda Isra'ila take yi din nan na kisa wato kisan kiyashi na rashin tausayi na rashin imani duk rashin imanin mutum yaji abinda Isra'ila take ko ya gani sai ya tausaya faruwa kasashen yamma kasashen turawa wannan duk da ba addini daya hada su da Falastinawa nan ba cin su duk kafirai ne amma suna tausaya abinda ake wa Falastinawa suna tsinewa abinda Isra'ila take yi musu gwamnatin Isra'ila take yi to amma kaga ubangiji subhanahu wataala ya kare su ba wai baya nan bane yana nan ba wai kuma bai san abinda yake faruwa ba ya san randa duk ya waiwayo su ba su ji dadi randa duk ubangiji ya waiwayo su ba su ji dadi to shine Allah ya ce inna fi zalika laayat akwai ayoyi wato akwai ayoyi da dama waɗanda suke tabbatar da gaskiyar annabi Nuhu alaihi salam cewa annabin Allah ne ba kamar yadda mutanensa suke kiran shi mahaukaci ko mai tabin hankali ba akwai aya a cikin aiko shi shi karan kansa akwai aya a cikin halakar da mutanensa akwai ayoyi kuma da suke tabbatar da gaskiyar kudurar ubangiji subhanahu wataala kan cewa shi mai iko ne ya abin da ya ga dama ta yadda ubangiji subhanahu wataala da ikonsa ya halaka duk mutanen duk halittun da suke bayan ƙasa a wannan lokacin ya sake wanke ƙasa ya tsarkake ta daga shirka ta hanyar da ya ga dama ta hanyar ruwa wannan da ake sha da ni'ima ne ubangiji subhanahu wataala ya juyar da shi ya zama azaba to wannan yana nuna maka cikar kudurar ubangiji subhanahu wataala saboda haka akwai aya a nan kuma akwai aya a cikin hikima ta ubangiji ta yadda ubangiji subhanahu wataala ya tsirar da kowane jinsi cikin halittar Allah domin wannan jinsin ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa saboda haka Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Nuhu ya dauki jinsi aure daga kowane jinsi domin wannan ya zanto hanya ce da Allah subhanahu wataala zai ci gaba da yada waɗannan halittu sannan Allah ya ce wa in kunna la mubtali lalle wa inna mukhaffafati min as-saqila wa innahu ko wa inna sha'an kunna la mubtali mun tabbata lalle mun tabbata masu jarrabawa ne mu wannan wato ubangiji subhanahu wataala ya rufe ayar da wannan gabar domin lallashi musulmi a wannan lokaci da irin abubuwan da yake samu su yadda Allah ya jarrabe al'ummun farko ya jarrabe manzannin farko ya jarrabe annabi Nuhu alaihi salam da irin abin da ya ta gani daga mutanensa na izgili na rashin tautawa to kuma ku yi hakuri wannan abin da kuke ciki jarraba ce, kamar haka Ubangiji yake gaya musu, mu masu jarrabawa ne. Kuma ita jarrabawa ba wai tana takaita ne kawai akan mutumin banza ba, Allah yana jarraba kowa da kowa ne, yana jarraba kowa don a bayyana mutumin kirki da wanda ba na kirki ba. Allah ya kawo jarrabawa don a gane wane ne zai bi Allah subhanahu wataala da gaske, ko yake bin Allah da gaske, da wanda kuma daman can ba da gaske imani ba. To wannan jarrabawa duk tana fito da waɗannan. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
umma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin fa'arsalna fihim rasulan minhum an ya'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun.
Sannan Allah ce thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, sannan bayan su muka samar da wasu al'ummar daban, farsalna fihim rasulan minhum, sai muka aika musu da manzo a cikin su daga cikin su, ana abudullaha cewa ku bautawa Allah, malakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta ba shi ba, afala tattaqun, yanzu ashe ba kwa yi takawa ba, ba kwa kiyaye dokokin Allah ba. Bayan Allah ya gama ba da labarin annabi Nuhu alaihi salam, sai kuma ya kawo kissoshin wasu annabawa da ya aiko bayan annabi Nuhu alaihi salam, kuma wanda su ma suka sha'arta da mutanensu, karshe mutanen suka kiyarda da su, Allah ya halaka su. Wannan dan ya tabbatar mana da cewa halaka mutanen annabi Nuhu ba haka kawai ya faru bane bisudfa, haka kawai kwatsam abin ya faru, a sunna ce ta Allah, sunna ce ta Ubangiji. Duk waɗanda za su yi masa taurin kai, Allah subhanahu wataala zai iya yi musu abin da ya yi wa mutanen annabi Nuhu. Don haka ba su kadai abin ya tsaya a kansu ba, duk annabawa wanda suka zo daga baya, wanda suka zo mutanensu suka ja da su, to Allah subhanahu wataala ya nuna masa ikon su, ya nuna musu ikonsa. Hakanan Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan kissoshi bayan kissar annabi Nuhu alaihi salam, dan ya gaya, dan ya gaya mana irin wato taurin kan dan adam, taurin kan dan adam. Da kamata ya ce waɗanda suka zo bayan mutanen annabi Nuhu, bayan Allah ya halaka mutanen annabi Nuhu, waɗansu sun zo, to su ɗau izina, su ɗau darasi, kada su maimaita irin abinda waɗancan suka maimaita, don kada abinda ya same su ya same su, to amma sai ba haka ta faru ba, sai ya zama waɗanda suka zo daga bayan su ma sun manta wancan darasin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu, su ma sun ci gaba da abinda suke yi. Wanda yana nuna maka ɗabi'ar ɗan adam, ɗabi'ar ɗan adam yana da saurin ya manta da wani abu da ya faru wanda ya kamata ya zamo masa izina, ya zamo masa darasi. Sanda abin ya faru watakila kowa da za a tuntuɓe shi zai ce kai ɗan ba ƙara, ba zai ƙara, ba zai ƙara, amma ana kwana ɗaya biyu sai ga shikenan an manta da me ya faru a baya. To wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam. To shine Ubangiji yake nuna mana cewa mutanen da suka biyo bayan annabi, bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam, ba su ɗau wannan izina ba, su ma sun ci gaba da abinda waɗancan suka yi, su ma kuma mun kama su da laifin da muka kama waɗancan da shi. Allah ce thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, bayan mutanen annabi Nuhu sai muka halicci wasu al'ummomi daban, muka samar da wasu al'ummomi daban. Al-Qur'ani a wurare daban-daban duk inda aka yi maganar Adawa, to abinda aka yi maganar mutanen annabi Nuhu, to Adawa ne suke biyo baya. Adawa ake magana bayan mutanen annabi Nuhu. Wannan shine abinda ya zo a kisoshin Al-Qur'ani cikin suratul Araf, cikin suratul Hud, cikin suratul Shu'ara, duk zaka cewa in aka gama magana annabi Nuhu sai ga magana a adawa ne annabi Hud alaihi salam da mutanansa kawai yake cewa wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad min ba'di qaumi Nuh واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى يكي تيوى النبي هود ينا غير متاننسا عداوة واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء يعني الله يسن ياكما سمي قربي min ba'di qaumi nuh bayan mutanen annabi nuh sun tafi ko kamar ya gurbin su wa zadakum fil khalqi basta ya kara muku wato yalwa a halitta yayi ku da karfi da fadi da tsawo tanhituna wa fadhkuru ala allahi tanhituna min aljibal biyutan la fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun kutina ni'imar da ubangiji yayi muku domin ku rabauta to saboda haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce waɗannan al'ummu da annabi da Allah yake faɗa anan summa insha'na min ba'dihim qarnan akharin yana nufin mutanen mutanen annabi Hud alaihi salam adawa wannan shine maganar da dama daga cikin malaman tafsiri kamar al-wahidi sam'ani al-bagawi zamakhshari ibn al-jawzi duk suna cewa ana nufin mutanen annabi Hud alaihi salam adawa amma wasu daga cikin malamai sun ce a'a duk da cewa an saba fadar adawa ne bayan mutanen annabi Nuhu amma anan samudawa ake nufi ba adawa ba meye dalilin da yasa suka ce anan samudawa ake nufi ba adawa ba duk da cewa alqur'ani sautari yana bada labarin adawa ne bayan mutanen annabi Nuhu amma wasu daga cikin malamai suka ce samudawa ake nufi lokaci yayi insha Allah sai gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.